أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو دياد علم الكيد يساك هذا معنى مريسي نتلاتة عشرين دقوكو قوتا رمضان شكرة دبو ليلة دليه دودة أربعين هجرة منذ صلى الله عليه وسلم ولكم شيني عشرين دقوكس قوتا بير شكرة دبو بير شاترة لسافة ميلادية آية بقي سورة النساء كما يبقى جمالا يا كرانتا مكا فين بين tafsirin insha Allah ta'ala za mu ji wasu daga cikin tambayoyi da masu su suka rubuto wasu ma dai tambayoyi ne, wasu kuma ga su nan dai shawarwari ne. Wannan yana cewa wai shi ne bai san tabbacin ranar da shekarar da aka haife shi ba, sai kuma ya kirkiri ko kuma yayi hasashen wata rana da shekara ya rika amfani da ita a takardunsa na makaranta. To malame matsayin hakan a addinin musulunci, dama abin da yake laifi ga mutum shine abin da aka sani a canza shi a sa na ƙarya, amma abin da ba a san shi ba sai aka yi kintace aka yi tsammanin cewa ga yadda yake wannan ba laifi ba ne. Dama matsalar ita ce ka ɗauki takardar taka ta haihuwa ga ranar an santa an rubuta, sai ka canza saboda wata manufa, wannan shi ne an yi ƙarya kuma an ɓata takarda. Sannan ya ce shi ne ya yi satar jarabawa tun a sakandare da gaba da sakandare, kuma an ce haramun ne. Yace to malam wannan haram shin zai shafa albashi na? Tabbas zai shafa abin nan da shi kansa a ƙarshe yace malam, da Allah a ja hankulan malaman makarantu da kuma gwamnati don a gyara harkar karatu da jarabawa. Daga wannan kiran ya nuna cewa dama wannan abin da aka yi ba daidai ba ne, shi ma ya san ba daidai ba ne, illa dai tambayarsa shi ne yanzu abin da yake ci a sakamakon wannan yana da alaka da wannan haramcin zai taɓa shi ko ba zai taɓa shi ba. Na farko mune maka addu'a Allah ƙara maka tsoron Allah, domin alamar tsoron Allah ne ya sa ka yi wannan tambayar. Wannan abu ne da ammat bihil balwa, ya shafi mutane da yawa, kuma a Najeriyance ana ɗaukarsa wani abu kamar mai sauƙi, kuma duk wannan saboda tarbiyya ce da muka tashi da ita ta rashin yin daidai, ko in ce rashin tarbiyyar yin daidai. Sannan kuma ya ɗauki halaye da aka saba a ɗabi'ar mutanen Najeriya, duk abin da mutum yake so kawai zai same shi. babu wani zancen abu ya saba wa doka, babu zancen da wahala ma ka zo a ce wani ya je neman wani abu an ce takaddun basu cika ba, yace ba komai ya hakura, duk inda zai nemo takaddan nan a rubuta masa wata ya kawo za a yi. Wani haka rayuwar mutane suke a Najeriya, kuma duka rashin wannan tarbiyyar ce sai ake daukar abin da sauki. Wallahi abin ba sauki ne da shi ba. In dai kun duba ko a dokar ƙasa a tsari, duk mutumin da ya canza wani abu a takaddarsa, to wannan takaddar daga ranar nan ta tashi daga aiki, ba za ta yi wani aikin komai ba, ba za a nemi karatu da ita ba, ba za a nemi aiki da ita ba. Amma yanzu da yawa daga cikin mutane ko galibin takaddun da ake karatu za ka gansu, wannan fa ina zancen wanda ya karatu ma ke ne, ya samu takaddar, to za ka ga ba wani abun wahala. Daga an ce kaza zai canza wuri kaza, ce saboda shi yasa takaddun da yawa daga mutane da za ka gansu an sa alamar wannan fentin da ake abin nan goge rubutu da shi, wanda kana juyawa bayan za ka gani ga alama nan an kashe an sossoke. Wani ina tuna wani bawan Allah da yake aiki a kamar na taba baku wannan labari, a wurin daukar dalibai a jami'ar Madina bangaren Afirka, yace shi tunda yake aiki a wurin nan ba takaddun da suke bashi wahala irin takaddun yan Najeriya, yace duk kyan takadda za ta iya zama maka ta ƙarya. Ya san halin yan Najeriya ciki da waje, yace za ka ga mutum da gemu da komai ya zo ga takadda shekarunka nawa, ya ce maka 17, kuma ya je ya samo takaddar da ta nuna 17 din ita ya kawo, kuma an tabbata ba haka bane, ya ganinsa kai ka san ba 17. So ina amfani da wannan dama ne don mana nasiha, don Allah mu yi hakuri, duk abin duniya wallahi abin da Allah ya rubuta maka Allah ba zai bari ya kubce ba, in dai an rubuta zai same ka, to duk yadda aka yi sai ka samu wannan abu. In ko an rubuta ba za ka samu ba, alawil mahfuz, cikin ikon Allah da ilimin Allah da ganin damar Allah, to ba yadda za a yi ka same shi duk canje-canjen takardu. Za ka iya yin dabaru ka wuce ka tsallake a cuci wannan a yi kauda hankalin wannan duka a baka abun, kuma wani ɗan lokaci ne abun ya zo ya dame ka. Za ka don Allah a taimaka kamar yadda ya faɗa kiran lalle mai kiran da malaman makaranta da suke taimakawa ɗalibai a ba su satar amsa don su ci, don a ce ai mu ma nan bangaren na Najeriya dama yan kudu suna cutar mu, waye waye mu ma mu yi abin da za mu yi dai ɗayan mu su samu. Wannan babu wani abu da zai halatta maka yin haka addini. Tashi za a yi gwamnatoci su gyara tsarin karatu yadda makarantun gwamnati za su fi private makarantu kima da daraja, saɓanin yadda ake yanzu. Duk mutumin da yake son ɗansa ya samu ilimi, to sai ya ɗauke shi ya kai shi makaranta ta mai zaman kanta, wanda kuma za ka ga wani lokaci in ana zancen malamai masu ƙwarewa da jajircewa da kuma samun experience na aikin, ba za ka samu irinsu a can ba. Waɗanda suka rasa wani abin ne suka je can ɗin don samu albashi, amma waɗanda gwamnati ta yarda da takaddunsu suna nan a makarantun gwamnatin, illa lalaci ya sa ba a yin aikin da ya kamata, ko kuma tallafi da goyon bayan da ake samu yana ƙaranci a kan yadda aikin zai gudana. To gaba ɗaya ne wajibinmu ne mu ɗunguma mu gyara wannan abu, amma lalle abin da ya shafi canza takaddu ko ƙaninka ya ci waye kai baka ci ba, sai a ɗauko takaddun ƙaninka sai a baka kai ta amfani da sunansa wai daga can baya ka je kai affidavit sai a gyara, da irin waɗannan duk baya cikin abin da ya halatta. Wanda ya karatu ya cancanci takadda, wanda yake da takadda ya cancanci aiki ko zuwa service ko wani admission a wata makaranta sama, wanda ba shi da wannan bai cancanta ba sai ya bi wata hanya ya roƙi Ubangiji ya yassare masa, ko ya je ya sake shiga aji. A nan Najeriya akwai wasu abubuwan da sauƙi ana yin su, idan mutum ya faɗi ana cewa ya zai maimaita shekarar ƙarshe, in tsari ya yarda da haka ba matsala bane, kai haƙuri ka je ka maimaita shekarar ƙarshen a sake sai kuma ka sake ci ka dage duk irin dagewar da ake sai ka ci amma mutum ya samu aiki da takaddar da ba tasa ba ko da yayi cuta a jarabawa a cikin ta to hakika wannan yana taba albashin sa akwai wata mafita da malam Uthaymeen ya bayar yake cewa idan aikin da mutum yake yi ya dogara ne ba iya akan takadda ba ya dogara ne akan experience da khibra na aikin kuma shi wannan mai takaddar da ba tasa ba ko wanda aka yi cuta a ciki ya je an koya masa aikin yadda ya kamata to zai zama albashin da yake karba zai halatta saboda an gina aikin ne akan koyan kuma ya koya an fahimta ko yace to in akwai wannan ita ce mafita amma in dai iya takaddar kai za a kalla a ba mutum kuma ya zama ba tasa ba ce ko kuma ya same ta hanya da ba daidai ba to lalle yana da alaka da albashin sa Allah ya tsare mu wannan kenan wannan kuma yake cewa malam ina so a ba mu kadan daga cikin tarihin rayuwar malam Imam Sa'di to ka dauko zance babba can malam Sa'di zancansa ba dan takaitacce bane sai din ayi a takaitan atila ina jin kuma kamar lokacin da muka fara wannan karatun ai mun yi go yawa sai da yake wasu da yawa ba sa nan ma aka fara shekarun sun yi yawa kuma amma saboda muhimmancin littafin da muke bi nasa ne ba laifi mun sake jin wani abu malamin sunansa Abu Abdullahi Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir al-Sa'di shi Sa'di din ana cewa asali Sa'di ne da fataha yadda yake a fushal larabci to amma su a mutanen lahaja irin ta mutanen Riyadh sukan yi irin wannan suna cewa Sa'di wasu daga cikin su haka suke cewa ibn Sa'di sai su sa kasra kamar yadda zaka ji wasu al-Uthaymeen sukan ce al-Uthaymeen su sa kasra yaran su ne haka irin wannan aika kan same shi a Hausar Kano Hausar Sokoto da irin wannan to kuma abinda zaka iya cewa kowanne mutum ya faɗa ba matsala abinda zai baka mamaki shine akwai wani daga cikin ɗalibansa ɗaliban malam ibn Sa'di sunansa malam Abdullahi al-Aqil malam Abdullahi al-Aqil in ku duba wannan bugun na littafin da muke karantawa shi at-taysir sai da aka yi masa ya karanta daga farko har ƙarshe yana cikin waɗanda suka dudduba shi kafin a buga yana cikin ɗaliban malam Sa'di na kusa sosai da shi da malam Uthaymeen su biyun nan to shi malam Abdullahi al-Aqil bai daɗe da rasuwa ba ina ji na taɓa gaya muku ko wasu daga cikin kota rana na taɓa kai masa ziyara a gidansa a Riyadh shi wannan malam Abdullahi al-Aqil ni da wani abokina ɗan Amerika ana ce masa Hudu muka yi hira da shi muka yi masa tambayoyi to a lokacin wani yana masa ma tambaya akan wannan Sa'di ko Sa'di wani ya ambaci Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di sai ce a Sa'di shi sai ya gyara masa yake shi dai Sa'di za a ce tare da cewa a fushal larabcin ga yadda yake to amma dai kowanne aka faɗa ba matsala ba ce saboda lahajar su sai kuma a ce har ɗalibinsa na kusa ma ya dage ma ga yadda za a faɗa shi yasa zaka ji da yawa sukan faɗi haka din a ce ibn Sa'di yawa sunan kaka ne daga cikin kakanninsa ya fito daga kabilar Banu Tamim wanda suna nan yanzu a ariyar Unayza Riyadh nan dai inda ake ce Najd ta Saudi Arabia suna da yawa bal har wasu kasashen nan na kusa da su kabilar Banu Tamim tana da fadi bar har cikin Palestine akwai masu dangantaka da wannan kabila an haife shi ranar 12 ga watan Muharram a shekara ta 1307 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam. Yanzu muna 1440 ko yawa, to da 307 sai aka haife shi. Mahaifiyarsa ta rasu yana shekara hudu a duniya, ya rasa mahaifiyarsa yana shekara 7 kuma mahaifin shi ma ya rasu. Da haka dai ya rayu maraya, matar babansa ita ta rike shi kamar ita ta haife shi a gidan mahaifin bayan mahaifiyar ta rasu, to kuma ita ta ci gaba da kulawa da shi har ya ci gaba da karatu. A shekara 11 ya haddace Alkur'ani gaba daya. Mutum ne mai kwakwalwa sosai da kuma son tattaunawa ta ilimi. Suna cewa majalisinsa tun kafin ma ya fara karantarwa yana son ya shiga majalisin da manya suke tattauna zancen ilimi, sai an karanta littafi kaza, ai littafi kaza ya karanta kaza, an yi kaza. Yana shekara 23 ya fara koyarwa a masallaci, yana darasi, yana zuwa gun malamai, shi din yana karatu kuma yana ilmantar da wasu, shi ma yana da majalisinsa yana karantarwa, saboda kowa ya gamsu cewa ya isa. Allah ya bashi kwanya da rike abubuwa, kuma mutafannini ne, ba iya harkar tafsiri ya karanta ba. Yana da littafai a kawa'id fiqhiyya, harkokin fiqhu, harkar gado, abubuwa da yawa da rubuta, abubuwan hadisi ya tasirantu. A zamaninsa babu mutumin da ya tasirantu da littafan Ibn Taymiyya da Ibn Qayyim irinsa. To shi yasa za ka ga wata a tarjihat da yakan yi a ɓangaren fiqhu bai cika tsayawa kan mazhabar Hanbaliya ba. Ya ginu a kan makarantar Ibn Taymiyya ta girmama dalili, duk inda dalili yake to nan ake bi. To akan haka shi yasa za ka ga tafsirinsa ina cikin littafan tafsiri mafi kyau ta ɓangaren tsarkin ra'ayoyin da dacewarsu da aƙidar as-salafus salih. Babu cakuɗi na ilmul kalami, babu bidiyoyin sufanci, babu abin da ya shafi zaurancen ilmu, abin nan falsafa da sauransu. Yau magana ce ƙuruƙuru, shi yasa zaka ga maganganunsa na yadda ya ɗauki uslubin fassarar Alƙur'ani daban take da na sauran mutane. Shi kawai maqsudinsa abin da yake so mai karatu ya gane Alƙur'ani. Malam Uthaymeen yace yakan zauna musu a majalisi na fassarar Alƙur'ani, yana musu tafsiri, kuma daga nan ya tasirantu shi Malam Uthaymeen a wurin sa ya tasirantu, yana cikin waɗanda suka fi tasirantuwa da wannan malami fiye da kowa. Bal akwai alaka ma ta jini tsakaninsu ta auratayya. Yawwa, wannan dan baffan wannan ne, wannan dan baffan wannan ne, tsakanin gidan Uthaymeen da gidan Ali Sa'idi akwai cakuɗi sosai na auratayya har zuwa yanzu. Rubuce-rubuce da yawa an yi a kansa. Malaminmu Malam Abdulrazak Ibn Abdul Muhsin, risalarsa ta majistir da ya yi masters a kai akan rayuwar Sa'idi ya yi da kuma juhudinsa ɓangaren aƙida, yana cikin waɗanda suka fara rubuce-rubuce akan wannan ɓangaren. Ya yi rubutu mai yawa da bayanin rayuwarsa. Malam Al-Bassam yana da cikin littafinsa na Ulama'u Najdi da ya rubuta, ya yi wajen shafi kusan 60 akan rayuwar Malam Sa'idi, saboda shi ma na cikin ɗalibansa. Za ka magana dai akan 60 da bai daɗe da madarusuwa ba, 1976 a shekarar hijira 1376 ko kusa da haka, ko 56 kai a lokacin ya rasu. Kaga kenan a wannan zamanin namu yana nan da rai da Allah maɗauki ya gafarta masa. Ya shagaltu da ilimi kamar yadda na ambata a fannoni daban-daban daga cikin malamansa. Babban malaminsa ya fi shahara wurinsa kuma ya yi karatu Malam Ibrahim Ibn Hamad Ibn Jasir. Akwai Malam Muhammad Ibn Abdul Karim Ash-Shibl da Malam Salih Ibn Uthman Al-Qadi da Ali Sinani, duk waɗannan malamansa ne. Babba daga cikin ɗabi'unsa da ya fice da su shine tawabu'u da san fakirai da miskinai. Kowa zai bada labarinsa zai faɗi wannan, ba shi da girman kai, zai zauna da yaro, zai zauna da babba, kawai in za ku tattauna harkar ilimi to kai abokinsa ne. To shi haka yake tun yana ƙarami kuma har ya girma, yana son a zauna ya haɗa ɗalibansa su tattauna, su fidda mas'aloli kai kace kaza kai kace kaza a wurin sa malam Uthaymeen ya dau irin uslubin koyarwar nan tasa da kuke ji malam Uthaymeen yana kaza yana kaza to Allah kyauta kamar da na ambata ya rayu a duniya shekaru 69 ya rayuwar da yake Allah santa Allah ya gafarta masa to nan adun kule dai ya isa tambayar sa ta daya kenan shi wannan mai tambayar dan mai sa ta biyu yace malam ina so a ja kunne bai ce kunnan mu ba a ja kunne yake sha'awa a ja kunne la Allah na jama'a yake nufi da kowa da kowa akan bid'a da yahudanci a rayuwar mu to la Allah ka ce bid'ar dai amma yahudanci me ya hada ku da yahudanci ai musulmi ba abin da ya hada shi da yahudanci la Allah dai kila so kake kace tasirantuwa da wasu al'amura na yahudawa eh amma yahudanci ai addini ne ba abin da ya hada musulmi da shi harkar bid'a ko sanannan abu ne mummunan abu ne da ke lalatawa mutum aiki da ba kwa bukatar sai an muku tarifin me bid'a mun sha darussa akai yawa duk abin da aka bautawa Allah da shi ana so a samu lada na daga abin da baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi kama da abin da yake na shari'a alhali baya cikin abin shari'a wannan shi ake cewa mene bid'a kuma bid'a ana samun ta ne a cikin lamarin addini ba lamarin duniya ba lamarin duniya ci gaban tattalin arziki ci gaban kere-kere wannan duk ba sunansa bid'a ba bid'a ita ce ka nemi lada ka nemi yardar Allah da abin da Allah din bai ce ka yi shi ba ka kirkiri wani abu ko wani ya kirkira ka bi shi rika bauta wa Allah haka ana akwai dai maganganun malamai na sani mun sha kuma zance a kansu tana iya zuwa kuma ta bangaren mukhalafa ga abin da yake shine sunna yawa ko ya zama insha'in abin da babu shi da bauta wa Allah da shi ko ya zama sabawa abin da sunna take tafiya a kansa yawa duk abin da ya saba ma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sahabbai ba su san shi ba a bauta wa Allah da shi ana so a samu lada asalin dalilin yin sa shine a samu lada to wannan shine bid'a abin da yake ko kamar wasila ce ta ilmantarwa wannan ba zancen bid'a zaka sa akan sa ba kamar ci gaban duniya ne yawa harkokin ilmantarwa wani yana tambaya akan wani tafsirin alqur'ani da azumi irin wannan da muke shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai mu ce ai shi wannan ya shiga cikin wasila ce ta koyarwa ba ta'abbudi bane na musamman sunansa tafsirin azumi an gane yawa da ta'abbudi mutun ya dauke sunansa tafsirin azumi ya shar'anta wani lada a kansa akwai kaza to ne zai zama bid'a amma kamar ka sawa mutane karatu ne bayan asuba wace sai kasa bayan asuba ai kai gani gurgurdan lokacin ka ne an fahimta to kasancewar kuma watan ramadana wata ne na alqur'ani kuma magabata sukan bar komai su yi harkar alqur'ani harkar alqur'ani da karatunsa da bayaninsa da ilmantar da shi don haka ga ilmantar da alqur'ani ya shiga cikin waɗannan abin da magabata sun saba yin sai haka ba wata bid'a a cikin tafsirin azumi duk abin da ya da yake asalinsa mahbu ibada ne ibada ce tsantsa wasu zaka ji suna kawo irin wannan shugo ya ce to amfani da loudspeaker fa sai a ce loudspeaker ba ibada ba ce ko ibada ce tattara alqur'ani fa tattara alqur'ani ba ibada ba ce Allah ya riga ya gaya mana cewa kitab ko kitabun anzalnahu ilayka don haka tun kafin a tattara shi Allah ya kira shi littafi don haka ashe tattara shi cika wancan zancen ne na Allah da ya faɗi cewa littafi zai zama daka a bada misali ma da rubuta Qur'ani tattara shi wuri guda a matsayin wai bid'a da take da kyau har a ce aikin Abubakar da Umar sunansa bid'a wannan sam ba haka bane tattara Qur'ani ba bid'a bane amma zancen da ake duk abin da zaka bauta wa Allah tun daga zikiri salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah mai ruku'u da sujada duk abin da zaka yi kana son ka samu lada akai to ya zama cewa ka samu shi ne daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan ka shiga mu da mu dai wani zancen da ba shine maqsudin mu ba eh hudanci kuwa kai kokari ka nesanci duk wani abu da ba al'ada ta musulmi ba abin da ya saba wa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ka rabu da shi insha Allah da yahudanci da kiristanci da tafirantuwa da al'adunsu duka zaka kubuta daga gare su muna roƙon Allah ya tsare kai tsare mu ya tsare samarin musulmi da duk al'ummar musulmi daga waɗannan al'amura na bid'a da sauransu wannan to ina ga koma ba sai an karanta ba amma dai yake akwai buƙatar addu'a bashi ne akan ta wata mata ce ta rubuto da lambar wayarta ta rasa yadda za ta yi har abin ya kai ga tana mafarki akan abin da ya shafi bashin da yake kanta har mai binta bashin ta zo tana ce mata a lahira ta bata to wani abin sai ya sanya mata tsorata da mafarki ta kasa natsuwa akan abin to wannan ba abin da za a taimaka mata da shi shine addu'a Allah maɗauki ya yassare mata ta samu yadda za ta yi tabiya kuma an samu yadda za ta daga lambar waya ta insha Allah za a ga abin da za a yi insha Allah kuma da aje mun wannan sai mun tattauna wannan kuma yana cewa malam tambaya ta ita ce malam shin mace za ta iya tashi a cikin tsakiyar dare daren kwanakin goma nan na ƙarshen Ramadana za ta iya tashi ta yi alwala ta roƙi Allah buƙatar ta alhali tana cikin jinin al'ada za ta iya ko ba za ta iya haka ba lalle ta damu da abin sau uku tana tambayar za ta iya to insha Allah za ta iya ta zauna ta yi addu'o'inta sallah ce ba za ta yi ba yawwa karatun Qur'ani in ta haddace ma ta iya wasu malaman suna gaba laifi dan muraji'a juzu'i ta dauka ta yi muraji'ar kayanta ta karanta ta yi addu'o'i a cikin addu'o'in nan koda akwai ayoyin Al-Qur'ani duk ba laifi sallar dai ta tahajjud da sauransu da ake yi da ruku'u da sujada sallah dai da ake kira sallah wannan ba za ta yi ba saboda tana cikin wannan yanayi amma addu'o'i a wannan lokaci mai tsada babu wanda zai hana ta Allah kuma ya karbi addu'o'inta da namu baki daya barakallahu fik to muje Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun mazaji maza suna da ay istahiquna lamun fi istihqaqi shi ma'ana sun cancanci a basu suna da nasibun rabo mimma taraka alwalidani na daga abinda iyaye biyu suka bari alwalidan ana nufin al'ummu wal ab ko yawa larabci idan aka ce walad ana nufin abin haihuwa abinda aka haife shi sawa'un namiji ko mace yawa walid shine mai haifa in aka ce alwalid mahaifi namiji alwalidattu mahaifiya mace alwalidani mahaifi da mahaifiya domin ba a samun uku ba a samun daya ko mutum daya baya haihuwa mace ita kadai ba ta haihu ba namiji shi kadai baya haihuwa ba shi da ciki dole ne sai mutum biyu to shi yasa alwalidani me yasa aka ambaci wannan kasancewar a cikin harkar gado kamar yadda zamu zo mu tattauna akwai mutum biyar da duk inda aka yi duk yadda za a yi a harkar gado ba za su faɗi ba dole suna da rabo ba dama a ce wani ya mutu nasu ba su samu gado ba mutum biyar ne da uwa da uba da ɗa namiji da ƴa mace da miji ko mata duk inda aka juya wannan babu wani da ya isa ya ture su ya hana su su samu rabo illa za su iya samun hajibu hirman ko wani abu ko abin nan naqal daga wani matsayi zuwa wani matsayi kai har abin nan hajibu naqal a cire su daga wani rabo zuwa wani rabo amma ba a ce kwata kwata ba za su samu rabo ba kun ga sun zama mutum shida kenan ko yawa da ɗa namiji da ƴa mace da uba da uwa da kuma miji da mata in ka hada miji da mata wuri guda a kira su zauj abokan zama na aure ma'ana ma'aurata shine akan ce biyar din yau duk inda aka buga in dai mutum babansa ne ya rasu to dole yana da gado ba wani mai ture shi in mace ɗaya ce ubanta ya rasu ita ma tana gado haka in uwarta ce ta rasu
haka kuma idan mutum ɗansa ya rasu ko ƴarsa ta rasu dole yana da gado, haka mata mijinta ya rasu duk juyin duniya tana da gado, ko ƴaƴansa 100 ko 1000 tana da gado. Haka nan kuma miji in matarsa ta rasu ba yadda za a ce ba zai samu gado ba. An fahimci wannan? To an faɗi wannan ne sai aka fara, don aka ce min ma tarakal walidan, domin yana daga cikin al'adar Larabawa ba sa baiwa mata gado, shi yasa aka ware aka ambaci maza saboda za a yi atsafin matan a kai. An ce lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, al aqrabun ana nufin dangi makusanta, ma'ana su ne dhawul qurba, ko a ce musu dhawul qurba ko al aqrabun, amma an yi amfani da al aqrabun saboda shi yafi nuna dangantaka da kusancinta. Dama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai abin nan akwai rabo, idan an raba gado fa ma baqiya fali aula ko zakari, yawa daga mutumin da yafi kusa, kusancin nan shine maganar aqrab din nan, shine aka yi ishara zuwa gare shi. Qulin nisa'i nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabu, mata ma suna da rabon abinda iyaye suka mutu suka bari, iyayen nan maza ma'ana uwa ko uba, wal aqrabun da kuma masu dangantaka da su, wato ƴan uwa na dangantaka nan duka da ƴan uwa na jini, wato waɗanda ko shaƙiƙai ko li'abbai duk sun shiga ciki, da kuma a'mam ma'ana ammi ammi, baffa baffa, da baffanni da ammat mata, wato abin nan gwaggwanni duk sun shiga ciki, nan suna cikin mene al-aqrabun, domin saboda su suka fi kusanci zuwa ga shi mamaci. Allah ce mimma qalla minhu aw kathura, na daga abinda yake kadan ne, minhu na dukiyar, aw kathura ko mai yawa, ma'ana dukiyar nan da aka mutu aka barta kadan ce ko mai yawa ce, ba a cewa in ta yi kadan to a barwa mata, ba a cewa in ta yi kadan a barwa maza, ba a cewa sai ta yi yawa sannan za a raba. An fahimta? Yau ko kaɗan ce ko ba ta da yawa, ko tana da yawa, to dole kowa a bashi rabansa. Idan mutum ya mutu ko hula kaɗai ya bari, to kowa na da haƙƙi a kai. Ko hula kawai ya bari, hulan nan a saye da ita a raba ta, kowa ya samu nasa. Kuma idan mutum ya ce yana son haƙƙinsa a rabon gadon mahaifinsa ko mahaifiyarsa, babu wanda ya kamata ya ga laifinsa. Wani lokaci yanzu idan aka yi rasuwa, sai ka ga mutane idan mutum ya zo ya ce shi a raba a baki, sai a ce zai raba zumunci, zai kaza, wannan duka al'adar Bahaushe ce. Yau ta fi kusa da wata al'adar ta jahiliya, bai kamata a riƙa yin ta ba. Muddin dai za a zauna tare da zumunci da haɗin kai, raba gado baya rabawa. Ne, raba gado baya raba zumunci, domin shi haƙƙi ne da Allah ya raba mafi yawan harkokin gado. Kada in azalbabi za mu zo kansu da ta'asiri da ɗan bayanai a kansu, mafi yawan hukuncen gado dukkaninsu nassin Qur'ani ne zo da su, ba istihadi ba ne. Abinda yake na istihadi ba mai yawa ba ne a cikin harkar gado, ɗayawa nassi ne, nassin kuma ma a cikin Al-Qur'ani. Kana haddace ayoyi uku manya a cikin Al-Qur'ani ka san gado, huduma kuga hikima ta Allah. Ayoyi uku biyu ga su a jere a nan ƙarshen suratul ma'ida akwai, in ka haɗo su za ka ga duk abin da kake so ka sani na gado ka fahimce shi. Sai hadisai su ma ba yawa ne da su ba, istihadin sahabbai da sauransu duka gado calculation ya kamata mutum ya koya, ka'idojinsa suna da sauƙin a riƙe su, suna da sauƙin a fahimce su. Allah son Allah ya sa mu dace. To dai wannan ba mu zo kan wannan ba, tukun sai ce nasiban mafruba ay halata kaunihi nasiban, a zamansa na rabo, rabon kuma mafruban. Nan malamai wasu suna fassara mafruban rabo abin kaddarawa, karkasawa shine mafrub, daga fard ana nufin a yayyanka abu. Wasu malamai sun ce a'a, mafrub anan ana nufin wajiban, abin nan al-wujub, wanda Allah maɗauki sanya shi rabo ne wanda yake na wajibi, ma'ana kar a yi wani abu ba shi ba. Wasu malamai sun fifita wannan fassarar ma akan cewa rabotun da suka ce rabon ya riga ya ambatu a ciki, an faɗi cewa rabo ne, ma'ana don haka mafruban anan ay wajiban muhattaman, abinda tilas sai an yi shi haka. Sai zamu zo dai mu ji insha Allah mu bi abinda malam Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di ya ambata. Kana al-arabu fil jahiliyyati larabawa da a jahiliya min jabarutihim saboda danniyarsu wa qaswatihim da kuma kaikashewar zuciyarsu da rashin tausayi la yuwarrithuna adh-du'afa ba sa ba da gado ga masu rauni shine la yuwarrithuna ba sa ba da gado ga ba la ba yurathuna ba la yuwarrithuna ba sa ba da gado ga kan nisa'i was-subyan kamar mata da yara kanana ba su da gado da a jahiliya wayaj'aluna al-miratha lir-rijali al-aqwiyai kawai suna kebanta gado ne a baiwa maza masu karfi ya annahum domin su maza masu karfi din bi za'mihim a ganin su larabawa mutanen jahiliya su mazan nan sune ahlul harbi wal qitali sune masu yin yaki da su ake fita fagen fama wan nahbi da kwace wan salbi da dai fisge ma'ana su ake wa fashi ko su ake kashewa a wajen yaki don haka su ya cancanta a baiwa gado an gane su ne masu ƙarfi kuma su suke ci da iyali da sauransu wannan shi ita ce a fikira ko tunanin mutanen jahiliya ko mu nan a hausance da an aka ce wani ya mutu dan fari shi ke rike komai babba inda akwai ɗa babba namiji shikenan ba ma abin da za a ce ba ma mai daga bakin ya ce wani abu sai abin da shi ya ga dama haka ake ko ba haka ba galibi wannan abin ne tasirinsa bai bari ba har yanzu sai a san babban wa sai ya dade akan dukiyar kallansa wannan ba daidai ba ne a raba gado kowa ya samu abinsa raba gado daban raba zumunci daban ba raba zumunci ba ne Allah samu dace sai ce fa arada rabbur rahimul hakim an yushri'a li ibadihi shar'a don haka shi yasa ubangiji mai jin kai kuma mai hikima wanda duk hukuncinsa akwai tausayi a ciki kuma duk hukuncinsa akwai adalci babu abin da zai sai wanda shi ya dace a mahallin da ya dace shine ma'anar ar-rahimu al-hakim ar-rahimu karka tuhumi rabon gadon musulunci kace ba adalci a ciki domin wanda yafi kowa tausayi shine yayi wannan rabon shi yasa babu gaskiya bal zalunci ne mummuna irin abin da 'yan da'awar 'yancin mata suke yi a zamanin yanzu suna da'awar cewa dan me za a bambanta tsakanin maza da mata bal ba wai zancen ma wai 'yan 'yancin mata ba 'yan 'yancin mata har sun yi karfin da har sun cusa wannan abu zuwa ga wasu hukumomi har hukumomin sun dau mataki an aje Qur'ani wajen gado an yi wani wata doka a wata ƙasa cewa kawai za a daidaita tsakanin maza da mata saboda kawai irin yadda wannan ƙungiyoyi na mata ɗin suke da tasiri har sun kai ga a aje hukuncin shari'ar Allah a kawo wannan wannan da'awar ba ta da kyau la Allah za mu zo mu ƙara bayani a kanta wajen abin da ya shafi wannan rabon gado ɗin insha Allah mata babu addinin da ya ba su daraja irin musulunci da aka fitsarar zamanin yanzu da ake so a nuna cewa musulunci ya danna mata ana cutar da su an mai da su bayi ba a ɗauke su komai ba wannan rashin kunya ce ga addinin musulunci kuma masu tallan wannan abin su ji tsoron Allah za su haɗu da Ubangiji kuma zai nuna musu irin adalcin da ya yi a cikin shari'arsa wautarsu da fitsararsu da rashin kunyarsu ya sa ba su gane ba kuma ba su yadda su tambayi malamai ba wasu sun tambayi malaman suna ganin Qur'anin ma asali bai kamata ma a yi aiki da shi ba to za su haɗu da mai Qur'anin kuma za su yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare sai ce a ina ne fa arada rabbur rahimul hakim an yushri'a ko an yushri'a li ibadihi shar'a sai ya nufin ya shar'anta wa bayinsa wata shari'a wata hanya da za a rika bi shine asalin ma'anar shari'a shari'a hanya asalinta ita ce hanya magangara da za a tafi kwari a sharuwa ce ake ce ma shari'a asalin sunanta kenan likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja shir'atan ay tariqatan wa minhaja saboda haka hanya a shekinan sanya dokokin da za a bi a rayuwa abu kaza halanni in Allah ya ce kaza to yafi ka sanin abinda ke cikin wannan abinda abin ya kunsa na hikimomi in akwai cuta a ciki yafi ka sani in akwai alheri a ciki yafi ka sani in hukuncin adalci ne yafi ka sani shine ahkamul hakimi in kuwa babu adalci a ciki to ba za ka ganshi a cikin aikin sa ba domin inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane ba iya wato mu'mine ba baya zaluntar kowa ba daga cikin wato halittarsa dan haka babu zancen zalunci a shari'ar Allah in yace lidzakari mithlu hadhil unthayayn to daidai yayi domin me duk abin da ke cikin sama da ƙasa na waye na Allah ne khalqan wa milkan wa abida shi ya halicce su shi ya mallake su bayinsa ne yana da dama da haƙƙin tasarrufi a kansu ya duk hukuncin da ya ga dama ba mai ɗaga masa kara dake nan kaga ashe kenan abun ma da malamai suke yi ba zan ce laifi bane amma bukatarsa ba mai tsanani ba ce illa dai yana amfani a wasu wuraren kokarin fito da hikimomin da suke cikin sanya rabon mace ya zama kaza rabon namiji ya zama kaza la'alla waɗanda ba musulmi ba wannan abun zai ba su sha'awa su fahimci abun amma su waɗanda musamman ba matsala irin musulmin da ya tsani shari'ar musulunci musulmin da baya so ai musulunci musulmin da ransa yake bashi in yaga ana yin sallah musulmin da ransa yake bashi in an ce abu kaza halal ne musulmin da ransa yake bashi baya jin dadi a ce abu kaza haram ne ba kuma bisa san zuciya ba a gashi nan nassi a cikin alqur'ani ko saboda yace shari'ar qur'anin ba a gina ta dan ta dace da human rights ba saboda shi human rights a wurin sa sabon addinin sa shine humanity wannan abin da suke faɗi cewa dan adam shine fi kowa muhimmanci ko akwai bambancin addini wannan yana bautawa Allah wannan yana bautawa sa wannan yana bautawa Allah wannan yana bautawa maciji wannan yana bautawa Allah wannan yana bautawa bishiya to duk wai tunda mutum ne to nan mutuntaka din tafi addini ko wani iri muhimmanci a wurin sa zai so wannan ya ki wannan mai bautar Allah ne waɗannan abubuwa suna nan ana tallan su kuma ku kiyaye a ji tsoro yadda suke shiga tunanin samari a zamanin yanzu duk abin da ya shafi sukan da ake wa musulunci wannan abin ɗaya ne daga cikin wuraren da suke tabawa maganar gadin namiji da mace shi yasa kawai na tsaya ne wannan bayani yastawi fihi rijaluhum wa nisa'uhum wata shari'a ce da mazansu da matansu za su daidaita wajen cewa kowanne yana da rabo wajen cancantar rabon shine istiwa'i ba cikin tsagin abin da za a bayar din ba wajen abin da za a bayar akan samu na wani yafi wani yawwa amma asali sun yi daidaita akan cewa kowanne ana bashi ba irin jahiliya da ba sa biyo mata su biyo maza kawai ba wa aqwiyahum wa du'afa'uhum masu ƙarfi suna daidai da masu rauni idan kai wane babanku ya rasu kana da ƙani jariri yau aka haife shi kuma mahaifinku ya rasu to daidai kuke wajen rabon da za ku samu da namiji da namiji wannan kila ma ya mallaki garuruwa ma saboda tsabar arzikinsa to a cikin abin da yake babansu ya bari wannan yaron namiji ƙarami da shi da wansa duk rabo ɗaya za a basu idan wani ya cancanci in kuɗin da ya ce yana da miliyan ɗaya to dan ma shi ma kanin kankanin nan da aka haifa yau shi ma miliyan ɗin nan zai samu kun ga ashe al-aqwiyau wadh-du'afau duk sun daidaita akan haka haka nan maza da mata dukkaninsu sun daidaita wajen cancantar a basu gado wa qaddama bayna yaday zalika amran mujmalan Allah madaukaki ya gabatar da wani umarni dunkulalle kafin yayi bayanin detail wato bayani daki-daki na wannan hukunci dan me litatawaffana ala zalika nufusu saboda rayuka su zama cikin shirin abin da za a gaya musu an fada a dunkule sai zuciya ta shirya in an zo bayani daki daki yanzu cewa akai lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun ba a fadi mai nasibun ba وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون شما بقى فاتمه نصيب متئم با amma an fadi cewa suna da nasib wannan shi ake nufi da mujmalan an fada ne a dunkule cewa suna da rabo yadda za a buɗe rabon a gane to shine kuma zai zo nan gaba za a fada cewa wanda yayi kaza yayi kaza zai samu kaza in akwai wani za a samu kaza in babu wani za a samu kaza an gane to sai ce fa ya'ti at-tafsilu ba'da al-ijmal sai ya zama cewa bayani daki daki din zai biyo bayan wato magana dunkulalliya قد تشوفت له النفوس إذن بياني دكي دكي إن دا زكاة سكي قد ينس سام شين تشوفت التشوف الطمع في الشيء الطمع مثل لن قد يتو ينا سن يسامون أب شين تشوف وزالت الوحشة كما أبن أكتم كيوة يا كوتي ما ندوة إدى موا نتشيوة la'alla wani yana da rabo wani bashi da shi yanzu an kauda ita a wannan bayanin mujmalan din kun fahimci zancen yanzu misali wanda ya san yadda ƴan jahiliya suke yin gado wa ake ba gado maza ba mata ko idan yaji yanzu an ce lirrijalu nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun da yana da wahsha cewa akwai tsoro ko akwai gadan ko babu to yanzu da wannan ijmalin da aka faɗi magana a dunkule an tabbatar da cewa maza suna da gado mata ma suna da gado don haka yanzu tsoro ya tafi daga kan mata cewa ba za a ba su gado ba a za a ba su an fahimci wannan shine zalatul wahshatu yau to bayan wannan sai a zo a bayani daki daki wani zai samu kaza wani zai samu kaza allati man sha'uha ita wannan wahsha din asalinta shine al'adatul qabiha shine al'adu miyagu na jahiliya to dan ya gusar da wannan fa qala sai Allah ya ce lirrijali nasibun ay qistun wa hissatun suna da yanki da rabo da kaso hissa portion yawa mimma taraka ay khalafa alwalidani na daga abinda iyaye biyu uwa da uba suka bari shine al'abu wal ummu والأقربون عموما بعد خصوص نن أن فتي عمومي نباية خصوص دو من دعور دعوبان سوما إسنا تكين الأقربون أما أن يتخصيصي أن فتي دعوباسوني الوالداني سنوكما سيأكسي والأقربون دا دنجي أنجاني دو من سوما أور دعوبان إسنا تويشم ما دنجي سوكما دا سو دا سولان دنجوجي واني أبا يا إر أوا واي واي إر أمي دا سولان سو دك سيسو شبوسكي to kun ga shine an yi mene an yi umumi ba'da khusus walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun hakanan mata su ma suna da rabo na abinda iyaye maza da iyaye mata suka bari wal aqrabun da kuma dangi fa ka'annahu qila kamar dai Allah yana cewa ne ko kamar an ce ne hal zalika nasibu راجع إلى العرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاءون كما رواني آيتاً باني سوى هل ذلك النصيب وأن ربان دعا الله يتي ماذا سنى لشي ما تاما سنى لشي شم وأن ربان راجع ينا قوما واني مدو قرص إتسي إلى العرف زوغ العادة al'ada custom shine urfi da al'ada tradition duka dai ma'anar su abinda mutane suka gina wa kansu na al'ada shi ake nufi shi za a koma a duba yadda al'ada take raba gado shi za a raba wa an yarbahu lahum ma yasha'un su dan tsakura musu abinda suka ga dama shine an yarbahu ar-rabhu shine i'ta'ul qalil min al-kathir kabe wa mutum dan abu kadan daga cikin abu mai yawa shine tsakure ko da yafi ce ko da binci ne duk waɗannan kalmomi ne da Bahaushe ke amfani da su a dan bincino mun dan ya fito mun dan zaftaro mun ko da ke zaftaro da yawa nan ce zaftarowa mai yawa ne da dan sammawa ko ban ji ba yawa dan sunna ma duk yana daga ciki kalmomin suna da yawa yawa to duk shine ma'anar wannan an yarda khu din yarda khu shine su dan gutsira musu wani abu. To shin haka ake abun al'ada za a bi ita ce wanda ake a jahiliya in sun ga masu dan ya fito wa mutum a dan sake shi ya tafi au shay'an muqaddaran ko kuwa wannan rabin da Allah ya ce lirrijali nasibun walin nisa'i nasibun wani abu ne muqaddarun da aka kaddara shi gurgudu an masa gurgudu da iyaka da percentage da kaza da kaza da kaza haka abun yake ko haka yake kamar an yi tambaya ne fa qala sai Allah ya ce nasiban mafruḍa wannan nasiban din kamar jawabi ne na wata tambaya da aka kaddara ta cewa ya abun yake ne sai Allah ya ce nasiban rabo ne mafruḍa wanda ake wajibta haka za a bi shi ko yankakke kamar yadda wasu suka fassara ai sai ce nasiban mafruḍan ai qaddarahu al-alim al-hakim wato wanda al-alim al-hakim masani kuma gwani ya kaddara shi nan ce kaddarawa anan a larabci an ce taqdiri yana da ma'anoni da yawa kwanaki an yi maganar wa ma qadarullahi haqqa qadrihi al-qadru shine bahaushe shi ma yakan ce al-qadari ko daraja matsayi makana yawa akwai kuma al-qadaru shine kaddara abinda Allah ya rubuta a lauhul mahfuz an gane to taqdirin na kaddara ana kiran sa shi ma at-taqdir saboda me domin abinda Allah ya rubuta zai faru a lauhul mahfuz na ayyukan bayi da sauran abubuwa ai wani abu ne da Allah ya sanya masa gurgudo ya halicce shi da tsari wannan taqdirin shine ake to haka nan abinda aka ce masa za a bada gida kaza cikin kaza to shi ma taqdiri ne an gane yankakken abu ne an ce an kaddara kaza misali percentage da ke cikin rabin gado akwai mai samun rabi ko kaman wa miji ko in ya mutu matarsa ta mutu abinda za a bashi shine mai rabin dukiya idan ba ta da da nata da ta haifa sawa'un a gidansa ko a wani gida an gane da anan kuma ana nufin mai abin haihuwa yawa ko namiji ne ko mace eh walad ana ne ko dake zan yi azarbabi ko zamu zo kansa insha Allah ta'ala zancen dai shine Allah ya kaddara rabo rabo wannan zai samu rabi wannan zai samu rubu'i wannan zai samu sumuni wannan zai samu sudusi wannan zai samu kaza da kaza wannan shi ake cewa mene fardi shi ake nufi da taqdiri yawa an kaddara abun an yi masa meja an kwatanta shi an gwada shi an yayyanka an gutsutsura an ce wannan ga nasa wannan ga nasa shi da dai abun nufi to sai ce waye yayi wannan shine qaddarahu al-alim al-hakim wanda yayi wannan gwajin ya auna ya rarraba ya kwatanta ya kakkasa shine al-alim wanda yake kowa ilimi ilimin sa ya wuce na kowa ya fi duk al'ummar duniya duk abinda Allah ya halitta tun daga farkon halittar har ƙarshe babu wanda ya fi Allah sanin abin da ya dace ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير دك أبن الله لتا باب وني كوتن أدم وني تنسجل دهي ميرجن كنيا ده زي شيء يا كرن تا حقوكي حقوكي كو بونز نا حقين تن أدم ده زي يزوى تلنجم مغنر الله شوى بتداتي باء ونن زامني قال يا يكي ده إلمنسا باء وني إلمي ده كده شيء باب الجني babu mala'ika da yafi sanin Allah yafi Allah sanin abin da ya dace ai don haka in yace wani raban sa kaza ne to shi yafi tausayin wanan shi ya kaddara wa wanan kuma a bashi kaza dan shi yafi masa amfani a ilimin Allah an fahimci abin al-hakimu ne shi Allah in an ce al-hakimu shine gwani kwararre ba a fi shi iyawa ba duk wani hikimominka da wisdom da karanta falsafa ba za ka iya cewa ilminka ya fi na Allah dacewa da wani zamani ba kai wani zamani ma ka sani in banda dan kwanan nan digirin da kai duk abinda ka karanta na Plato Aristotle da waye duk kowaye ilminsa bai kai ilimin annabi ba guda daya daga cikin annabawan Allah ballantana kuma wanda ya halicci annabawan ya ba su annabci haka mutum ya kiyaye wallahi kawo karantsi a abin da ya shafi shari'ar Allah ko a duba haka kawai ka ji mutum wai ya saboda ya iya turanci ya kware shikenan kawai ya buda ce wai Qur'anin nan na zamanin da ne bai dace da wannan zamanin ba wanda wannan kansa a kwantar da shi ai masa bulala saboda kawai ba mai masa ne shi yasa aka kyale shi ko da yanzu ana nan cikin wani sai to ai kaji in tsaurin ra'ayi ana cewa wai ai mutum punishment akan ra'ayinsa to ai ko ba ai wannan ba intellectually wannan abubuwa ne na shirme they are all challengeable in hikimar za a bi hikimomi na me yasa rabon wane ya zama kaza a gado duk malamai sun yi bayanin nan tintini dalilin da yasa kaza din hikimar da ta sa kaza amma baka yadda da nassi ba to ka zo ka bi irin manhajin su Aristotle din a gaya maka hikima kaza wisdom behind kaza da kaza shine kaza kuma sai an gamsar da mutum to amma da yake dai suna tasowa ne karkashin wata tarbiyya ta ayaki religiosity shi kansa asali ayaki addini yin addini ne ba sa so a rika yi yawa suna yi wasu aiki ko sun sani ko ba su sani ba yawa wasu waɗanda yaƙi da makami yanzu ba zamaninsa ba ne sai dai a cusa shi a tsakaninmu mu yi ta yaƙar juna ko kuma a yaƙe mu don mu bar addini a yaƙi usul kullum ana kawo mana kokonto akan addininmu kullum a zo a yi ta zagin Sahihul Bukhari a yi ta zagin tattara Alƙur'ani a ci mutuncin Muawiya saboda a samu kofar zagin sahabbai a ci mutuncin Zuhuri a ce malamin fada ne a ce kaza da kaza duk ilimin dama irin wani aka tara a ci mutuncin Abu Hurairah saboda yawan hadisan da ya ruwaito duka mai irin wannan ko daga Shi'a yake ko daga abin nan liberalist waɗannan yan yanci masu sunan musulmi amma da munafinci a cikin zuciyarsu duk manufarsu da ita ce wannan a yaƙi musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a bar mutane su yi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare kuma ƴaƴanmu da matanmu da samari yanzu da suka zauna suka ƙin karatu wallahi wallahi ina ga muku ku tashi ku karatun addini nan gaba irin yaƙin da ya tunkare mu yanzu musamman mu nan arewacin Najeriya wajen turo mana irin waɗannan afkar din ra'ayoyin suna nan Allah ne kawai ya san adadin su masu aiki suna nan suna ta aiki ba mu bukatar wani conspiracy theory da me ai waki yana nuna mana ana yi ko baka san waye kintsa ba abinda ke on the ground a ƙasa ka san ana yin wani abu saboda kullun ka samu dan musulmi ya fito ya ce bai yadda ma da Allah ka samu dan musulmi ya fito yana zagin Sahihul Bukhari bai yadda da hadisan ba ka samu dan musulmi ya daina sallah ka samu dan musulmi yana zagin haji ka samu dan musulmi yana zagin zakka to kuma me rage in ka zagi waɗannan usul din wanda sune fundamentals da ba sa canzawa a musulunci to kuma me rage kawai abin da rage mutum ya ce ya daina musuluncin nan shine kawai abin da ya rage kuma da hakan suka ma duk da sun hutar da mutane wanda baya so ya ce na gaji shikenan ya tafi dan ma ya ce bai yadda da hutar ba in an je in ya ganta shikenan a ranar sai ya da sai kuma mu ga me za a yi masa da haka a bar muminai da imaninsu haka kawai ba za a zo a matsawa mutane dole a ta yakin tunanin mutane dole sai mutane sun bar addinin musulunci wallahi da kun san abin da ake kukkullawa musulunci da ba ku zauna da bacci kuna sakaci kuna tashirme da kallon fina-finai ba ku zauna ku yi karatun addinin nan ba wajibin mu wallahi mu tashi a yi karatun nan yanzu muna nan banda zancen jin daɗi ba abin da mutane samari da yawa suka sa a gabansu a yi faɗa a kan bal tsakanin wannan club da wannan club hayaniya ta shirme ba fa'ida ba lada ba komai amma addinin ka baka san shi ba Allah ya karimu dan Allah samari ku tashi tsaye ku fita daga irin wannan abin yace wa sayati insha Allah taqdiru zalika bayanin wannan daki daki din insha Allah zai zo wa aidan kuma har yanzu fa huna tawahumun akhar akwai wani zatan da wasu zasu iya yi sai la'alla ahadan yafhamu ila wani zatan أن النساء والوالدين سواء ماتا دكما إيا يبيو ليس لهم نصيب سوبا سدربو إلا من المال الكثير سيئدا دوكيا تناديوا فأزال ذلك بقوله سيبو سد ونن توهم دونن ذتن سيئتي مما قل منه أو كفر ونن ربن ذات سامو مما قل منه نأبن ديرو يزم كتن دك دوكيا أو كفر كوكما ميواتي فتبارك الله أحسن الحكمين lalle albarka albarkatu sun yawaita ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine mafi kyawun masu hukunci in yi hukunci to hukuncinsa shi ne mafi ilimi, in yi hukunci to hukuncinsa shi ne mafi adalci. To sai mu tsaya a nan a darasinmu na gaba sai mu tashi. Wa idha hadara al-qismata ulul qurba insha Allah ta'ala. Allah ƙara mana ilimi mai amfani, Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.